Gamayyar kungiyar mata musulmiya babban birnin Najeriya Abuja ta yi gagarumin taron ranar hijabi na duniya, inda matan suka karrama Malama Firdausi Amasa da aka kyamincewa da bata shaidar kammala karatun zama cikakkiyar lauya, saboda sanya wani dan hijabi baya ga kayan lauya da ya saba da ka'idar yayi sabbin lauyoyin. Matan da yawanci da ke aiki a Abuja har ma da na kungiyar mata musulmi ta Najeriya Fan One sun ce za su yi duk abu mai yiwuwa wajen kwato abin da suka zayyana da haƙƙin Amasa, da hakan zai kai su gaban wani kwamiti na majalisar wakilai. Malama Rahama Musa Sani jagora ce a taron.
Wajen ayyuka da ya kama kamar na soja ko na police ko dai paramilitary haka, har in ke musulma ce na kwarai, kina kyamatan aiki a wannan wajen, domin ana hana ki sa hijabi. Haka corporate organization, waɗansu wajajen aikin gwamnati da hakkinmu ne a ƙasar nan mu yi aiki a wajen, sai kaga an hana ka. To gashi har ya kai ma ga makarantu, sai kuma yanzu ga magana Firdausi. Yarinya ta karanta law, ta ci ba wai bata ci ba, ta biya kuɗi duk hakkin da ya kamata ta. Kuma abun ma al'ajabi shine wannan hijabin ba ma fa babban hijabi bane fa, dan karamin hijabi da ya zuwa wajen wuyanta wanda ta cusa a cikin rigan nasu na lawyer, amma aka hana wannan baiwar Allah ta cike dinta. To amma mun saba yin wannan wajen shekara kuɗin da muka gaya muku, kamun wannan shekara mun tafi wajaje da waya wajen ziyara mu wayar wa mutane da kai, mun tafi wajen ministry aka gaya mana babu damuwa. Mun je Human Rights Commission, su suka gaya mana cewa a cikin constitution na Najeriya hakkinmu ne, kowa yana da yancin shi ne bautawa abin da yake so, don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu.
Malamai maza ma irin su Ustaz Abubakar Sadiq na masallacin An-Nuru sun halarci taron. Na tambayi shi ra'ayinsa kan yadda akan samu mata da hijabi a lamuran kunar bakin wake daidai lokacin da batun tsaro ya zama ruwan dare ga mai duniya.
Tsaro in an duba watakila abubuwan da suka faru a Northeast da ake sa mata su sa wannan abin nan bumabumai a karkashin hijabin su, to wannan lallai Allah subhanahu wata'ala zai kare mu, kuma Allah ya shirya da masu yin wannan aikin. Amma duk da haka bai ba da dama cewa a hana mata da suke sa hijabi tafiya, ko a yi musu wani kallon sun zama terrorist, ko a yi musu kallon ɗan Boko Haram. Wannan ba daidai ba ne. Mace da ta sa hijabi, kila akwai wanda ta yi da irin wannan manufan saboda an yi brainwashing dinta ta je ta aikata wa irin wannan abin. Amma da yawa matan da suke sa hijabi sun sa ne saboda suna son su yi ibada, kuma saboda suna son su bi dokan Allah subhanahu wa ta'ala. Don wani barna ya auku, ba zai yiwu ba a ce gabaki ɗaya a hana abin da mutane su. Haka zalik duk mutum da ta sa hijabi, an san to akwai wanda suke wannan barnan don an yi brainwashing din su, in an kama su a ware su. Amma ba gabaki ɗaya za a ce duka mata a hana su sa hijabi saboda irin wannan yanayin. Wannan ba dalili ba ne, kuma ba za mu amince, ba za mu yarda ma da irin wannan dalilin.
An ga matan sanye da hijabi da nuna ba wata doka da ta hana haka. Firdausi Amasa ba ta yi magana ba saboda batun nata yana gaban kotu. Nasiru Adamu, Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.